sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 11 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi karin haske dangane da umarnin da shugaba Buhari ya ba 'yan majalisar zartarwarsa da ke neman takara na su yi murabus.
Ya ware majalisinsa Profesa Yemi Osinbajo ya ce wannan ba ta shafe shi ba, kuma dai duk wani wanda yake cikin majalisa da yake rike da mukamin sai ya kwaikwayo ga rawar minista na ma'aikatar ilimi Emeka Nwachukwu. Maka ya yi fom na takar shugaban kasa kuma ya rubuta shugaban kasa ta kadda ta bari aiki.
Za kuma ku ji cewa Najeriya tana shirin karɓar rigakafin cutar malaria nan ba da jimawa ba. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan a wani lafiya ga labaran. Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun yi tirda kisar wata yar jarida mai aiki da Al Jazeera a lokacin da take daukar rahoton wasu ayyuka da sojojin Isra'ila ke yi a yammacin kogin Jordan. An harbe Shirin Abu Akle, yar shekaru 51, Bafalestiniyar Amurka, duk wadda cewa alamomi sun bayyana kiri-kiri cewa ita yar jarida ce yayin da take birnin Jenin. Mun kaɗu mun kuma yi Allah wadai da kashe yar jarida ba Amurkiya Shirin Abu Akle a yammacin kogin Jordan. Sakon da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya tura kenan ta kafar Twitter, ya ƙara da cewa ya kamata a hanzarta bincike kuma na kwakwa, kuma dole a gurfanar da waɗanda ke da hannu a kisar. Mutuwarta wani ƙaran tsaye ne ga aikin jarida a ko'ina. Ofishin kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya tura wani sakon Twitter mai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da wannan kisar. 'Yan Demokrata a Majalisar Dattawan Amurka na ƙoƙarin tilastawa a kaɗa ƙuri'a a yau ɗin Laraba, wadda ga dukkan alamu ba za ta ba su nasara ba a yunƙurin jaddada 'yancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar. Gabanin hukuncin da ake kyautata zaton Kotun Ƙolin Amurka za ta yanki, wanda ka iya kawo ƙarshen ko kuma matuƙar taƙaita tanajin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin ƙasar kwata-kwata. A majalisar dattawar da ta rabu gida biyu a siyasance, 'yan Demokrat wato 50 kuma 'yan Republican 50, kusan dukkan 'yan Demokrat na goyon bayan 'yancin zubar da ciki, sannan kusan kowane ɗan Republican na adawa da zubar da cikin. To amma da alamar 'yan Demokrat ba su ma da mafi ƙanƙantar rinjaye da ake buƙata kafin a saka dokar halatta zubar da ciki cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, ballantana uwa uba ƙuri'u 60 na rinjaye da suke buƙata kafin su iya tsallake shingen majalisa wato filibusta da 'yan Republican za su kafa. Yunkurin samun isassun ƙuri'u ga ƙudurin majalisa makamancin wannan a watan Maris bai yi nasara ba, da ƙuri'u 46 na amincewa, 48 kuma na rashin amincewa. Tsohon shugaban Honduras John Orlando Hernandez ya ƙi amsa laifi jiya Talata a wata kotu da ke birnin New York na Amurka a kan tuhumarsa da ake da safarar muggan ƙwayoyi da makamai. Masu gabatar da ƙara a Amurka sun yi zargin cewa Hernandez ya yarda ambata Honduras da ton-ton na cocaine daga Venezuela da Colombia a kan hanyarsu ta zuwa Amurka tun daga shekara ta 2004, a yayin da kuma ya yi ta kare masu safarar muggan ƙwayoyi daga fuskantar bincike a madadin cin hanci na miliyoyin daloli da ake ta bashi. Alƙalin ya tsaida ranar 28 ga watan Satumba a matsayin rana ta gaba ta bayyanar Hernandez a kotu, kuma ya ce ana ma iya fara shari'arsa a watan Janairu mai zuwa. Fani Danan Marcos Karami, wato mai ansa sunan mahaifinsa hanɓararren shugaban Filifino mai kama karya, yau ɗin Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a wannan makon. kuma tuni aka shiga kiransa da ya mutunta yancin dan adam, doka da oda da kuma tsarin demokaradiyya. Marcos ya samu kuri'u sama da miliyan 31 bisa ga wata kidayar da ba ta hukuma ba a zaben na ranar Litini, wanda aka yi hasashen zai zama ɗaya daga cikin zabukan shugaban ƙasa na ƙasar, wato mafiya tasiri a cikin shekaru gwammai. Ga dukkan alamu ita ma wadda za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar Sara Duterte ta yi nasara da gagarumin rinjaye. Nasarar cin zaɓe da Marcos ya yi nasara ce ga demokaradiyya, kuma ya yi alkawarin daidaitawa da dukkan ɓangarorin siyasar ƙasar, a cewar mai magana da yawunsa Vic Rodriguez. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yau ɗinnan Laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a Ukraine a halin yanzu. To amma ya yi alkawarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta gaji ba, kuma ya ce dole mu kasance a shirye kulle yomin don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana. Da yake jawabi ganga da shugaban Australia Alexander Van der Bellen, Guterres ya gaya ma manema labarai cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na yin duk abin da take iyawa don ceto rayuka da kuma taimakawa wajen kwasar jama'a da samar da kayan agaji. Wannan yakin ba zai dore har abada ba, a cewar Guterres ya kara da cewa za a kai lokacin da za a hau teburin tattaunawa, za a kai lokacin da ina fata za a iya samun mafitar wannan matsalar bisa ka'idar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dokar ƙasa da ƙasa. Hukumomi a birnin Shanghai na ƙasar China yau ɗinnan Laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar COVID-19 a birnin, wanda shi ne mafi girma a China, bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsari ba mai ɗorewa ba ne, ya kamata a yi canar ta yi watsi da shi kwata-kwata. A yayin da aka samu ci gaba, sassauta matakan kariya da na shawo kan cutar zai sa cutar ta sake dawowa, abinda mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cututtuka ta Shanghai Wu Hongyu ya gaya ma manema labarai kenan. A lokaci guda kuma wannan ne lokaci mafi wuya da kuma mafi muhimmanci a gabarnanmu wajen ƙoƙarin kawar da COVID-19 kwata-kwata, a cewar Wu a wani bayani wanda yakan yi kulle yomin. Muddin muka sassauta kulawarmu, annobar za ta sake dawowa, saboda haka wajibi ne mu ci gaba da aiwatar da matakan kariya da na shawo kan cutar ba tare da ƙaƙƙautawa ba, a cewar sa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa masu sha'awar tsayawa takara a zaben 2023 da su yi murabus nan da ranar 16 ga watan Mayu. Dangane da haka, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu, ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance.
Duk wanda ya yi form na takarar shugaban ƙasa kuma yana riƙe da mukami na naɗi ba wanda aka zaɓa ba, ya ware mataimakinsa Professor Yemi Osinbajo ya ce wannan ba ta shafe shi ba, amma dai duk wani wanda yake cikin wannan majalisa da yake riƙe da mukamin ba ya kwaikwayo ga ƙaramin minista na ma'aikatar ilimi Emeka Nwajigba. Emeka ya yanki form na takarar shugaban ƙasa kuma ya rubuta shugaban ƙasa takarda ta barin aiki, yace akwai koyo da wannan kuma yana so ya ga takardar sauka daga aiki na duk wanda yake takarar nan cikin gaggawa.
Wannan kenan ya kawo ƙarshen shari'ar da ake ta yi akan wannan magana ta aje mukamai kafin takara ko ba aje mukamai ba?
A'a, ni ba zan iya cewa ko wannan ya kawo ƙarshen takaddama akan wannan magana ba, amma dai abin da nake so na ce shine gaban ƙasa dai shugaban ƙasa ne, mukamai irin waɗannan shi ke naɗawa shi ke cirewa. Ina ganin da doka babu doka, shugaban ƙasa yana da hurumin da zai ba da umarni kuma dole ya aiki da umarninsa.
To amma wani irin kalubale kake ganin wannan umarnin zai iya kawowa, ganin cewar kamar babu shiri waɗansu ministocin ko ƙasashen gwamnati za su aje mukamai?
mu Najeriya ko mu nun kuma miliyan 200 na biladama ko yanzu kai aka kira wai za ka rike minista kama fu karfin kai haka saboda haka wannan abu me zai kawo ba wata matsala wannan za ta ci gaba da aiki wanda shugaban kasa ya ga dama sabo ya kawo ya ga dama in ka je kai takara ba faɗi yana ya ce zo ka ci gaba da aiki wannan duk dama ta su ci iko nasu.
To mun ji wani bayani kuma da kin cewa shugaban ya kyamaci wani lawyer ko waɗansu masu neman cewa ya ƙara wa'adinsa domin a magance matsalar tsaro kafin a yi zaɓe a ƙasa. Ko za ka ƙara mun haske dangane da wannan?
Tabbas jaddadawa ce ta matsayinsa cewa shi demokradiyya ce ta kawo shi wannan ofis da yake ciki. Shi ko ba zai kare demokradiyya ba sai dai ma ya ƙarfafa ta. Saboda haka 29 ga watan 5 na shekara mai zuwa zai ajiye aiki yayin da wa'adinsa ya cika. Ya miƙa mulki ga wanda aka zaɓa wanda 'yan Najeriya suke so ya karɓi mulki a bashi. Zancen wai a ƙara saboda ko tsaro kamar wani ya faɗa ai muhimmancin tsaro da kare lafiyar al'umma shi ne mafifici da tsarin a cikin aika da tsarin mulki ya dora kan gwamnati kuma gwamnatin nan tana yayin ta kuma ana yin kokari a tabbatar cewa kannan ka ga wannan lokaci irin nasarorin da aka fara samu yaki da tunanin nan da ake ta yi in Allah ya yarda za a samu.
Amma idan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ya ba da hurumin da idan matsalar tsaro ta ta'azzara kuma ga sha'anin zaɓe ya zo ana iya a ƙara wa'adin nan me yasa tun yanzu kafin ma lokacin ya yi zai rufe ƙofofin tunanin hakan?
Saboda shi tsarin mulki ya ba da dora nauyi ga shugabanci cewa a girmama kuma kare ƴanci na ɗan Najeriya ya zaɓi shugabanci da irin wanda yake so a naɗa gwamnati wanda yake ba zaɓaɓɓiya cewa ya haramta tsarin mulkin Najeriya.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari. To a Najeriya har ila yau hukumomi a kasar na shirin karɓar rigakafin cutar malaria nan ba da jimawa ba a kokarin da take yi na yaki da cutar zazzabin cizon sauro da ta dade tana addabar mutane a Najeriya. Ga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar da ƙarin bayani daga Abuja. A kokarin da take yi na yaki da cutar zazzabin cizon sauro da ta dade tana addabar mutane, Najeriya na shirin karɓar allurar rigakafin cutar wacce ita ce ta farko da aka fara yi a duniya. Hakan ya biyo bayan nasarar da kasashen Ghana, Kenya da Malawi suka yi na gudanar da allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekara 5 da ya haifar da raguwar samun cutar kamar yadda wani bincike na hukumar lafiya ta duniya ya bayyana. Dr. Abdullahi Bula Magarba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa ya ce abu ne da aka dade ana aiki akai ganin yadda cutar ta mamaye wasu daga cikin kasashen Afrika ciki har da Najeriya.
Wannan ya zama mana a matsala, yana hana yara zuwa makaranta, yana hana mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa. So ba ya shafi kawai lafiya kadai ba, har da bangaren tattalin arziki. Wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake cewa WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria, kuma an shayin yunkurin cewa a samu din. To amma saboda yanayin ita kwayar cutar kala-kala ce, sannan kuma takan canja yanayi, shine ya dauki ki tsawon lokaci. To amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar rigakafi na malaria.
Dr. Abdullahi Bulama ya kara da cewa idan aka samu allurar akwai yiwuwar a fara baiwa waɗanda suka fi hatsarin samun cutar.
Duk abin da aka ce sabo ne, kin ga akwai rububi a kansa, kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba. Saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa prioritization, gano a kididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci. Ba zancen cewa wai kai dan shekara ɗaya ne ko dan shekara biyu ko dan shekara 100 ko haka, ba ta da iyaka wajen shekaru na mutane. Ya danganta ga yawan tantazo, inda zamu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu, tunda su ne suka fi shiga hadari idan irin wannan abu ya auku, kuma ko aka je kusan ma wato ga rasa rai.
Babban jami'in lafiya kuma masani akan cutuka da suka shafi al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa yayi bayani kan ingancin rigakafin zazzabin cizon sauro.
Yana da kyau jama'a su sani an fi shekara fi 100 ana bincike a kai, kuma ita ce kadai vaccine din parasite wanda masana suka samu aka same ta aka bincike ta saboda illar da wannan abun yake. Kafin ma yayyu kasashe kamar Malawi, Kenya da Ghana a kansu aka fara wannan trial, wato double control blind clinical trial, wanda za a baka magani a sa maka ido da kai da maganin da aka baka da wanda ba a bashi ba a sa muku ido a duba a bibiyanku wata da watanni a ga ya jikinku yake yi closely. An yi wannan abun kuma an ga cewa yana da maslaha. Muna jan kunnen mutane da su guji jita-jita, ba abun da za a kawo shi Najeriya wanda ba zai amfani dan Najeriya ba, dan mu ma muna da hukumar mu da take bincikewa ta tantance kyau da amfanin magani kafin a sake shi.
Duk da nasarar samun rigakafin cutar, hukumomi da masu ruwa da tsaki na jan hankalin al'umma kan kula da tsaftar muhalli, wanda shine rigakafin farko na kariya daga aukuwa da kuma yaduwar cututtuka tsakanin al'umma. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yanzu haka dai, hukumar zaben Najeriya na ci gaba da aikin sabinta rijistar kada ƙuri'a domin tunkarar babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023 idan Allah ya kai mu. Jihar Niger dai, hukumar zaben Najeriya ta ce ta sabinta rijistar mutane sama da 400,000 daga lokacin da aka fara a cikin watan Disamban bara. To amma hukumar zaben ta ce tana fuskantar kalubale a wasu kananan hukumomin jihar guda 14 da ke fama da matsalar yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Usman Abubakar Kuta shine jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger.
E, rijista gaba ɗaya dai na wa'anda suka zo aka yi musu rijista da wa'anda suka yi ta kan waya pre-registration kenan. Duka muna da mutum 100,400 da mutum 227, sannan muna da wa'anda cikin wa'anda suka yi rijistar nan. Akwai wa'anda suka yi transfer, abin nufi wanda sun canza matsugunai, wa'ansu daga wata jiha ce zuwa wannan jiha, wa'ansu kuma daga wata anguwa ce zuwa wata anguwa, wa'ansu kuma daga wata karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma. To wa'anda suka yi transfer na registers sun kama mutum 20,077, sannan mata jimilla wa'anda suka yi register an samu mutum mace 49,386 mata. Sannan maza kuma sun tashi jimilla mutum 54,841.
Target din da ake so a cimmawa a Niger, kana ga an kama hanya koko da saura?
E, lalle muna kan hanya. Matsalar da muke fama da ita shine wato rashin tsaron nan a wasu yankuna. Ko dai da yake a yanzu su jami'an mu masu rijista sun koma mazaɓu, a hakan za a ci gaba kuma har mai yiwuwa inda hali a samu yadda ake da buƙata ɗin. Amma a halin da ake ciki yanzu, saboda matsalar rashin tsaron nan, lalle tana taka mana cikas. Don rashin tsaron nan ya shafi ƙananan hukumomi guda 14 bisa ƙididdiga da muka samu daga hukuma mai kula da ba da agaji na gaggawa ta jihar Niger. To wa'annan ƙananan hukumomi guda 14 a yau muke da tabbacin ƙananan hukumomi, ofisoshinmu na ƙananan hukumomi za su kawo sakamako na binciken da suka yi da bi da suka yi na gano matsugunai na 'yan gudun hijira, saboda a bi su matsugunan nan nasu a samu wa'anda ba su da rijista a musu rijista. Kuma saboda canza matsuguni, kaga dole a yi musu rijista don saboda su samu damar kaɗa ƙuri'unsu a lokacin zaɓe. Inda matsugunansu na ainihi kaga ba su zaunuwa.
Bisa la'akari da mahimmancin wannan aiki na sabinta rijistar zaben da yi, yasa ita ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin katin zaben. Inji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo.
To alhamdulillah, ana aikin, amma ba zan ce na gamsu ba, saboda har yanzu dai ba mu samu inda ya kamata ba, musamman a nan jihar Niger da kuma sauran jihohi a arewa.
Kamar menene rashin gamsu?
har yanzu mutane ba a fito an ci gaba da yin wannan rijista din sosai ba.
Daga ina ne matsalan mutanen ne koko ita hukumar zaben ne ya kamata a ce ta dauki wani sabon tsari?
Akwai abubuwa da ya kawo wannan. Na daya shi yasa yanzu muke kira ga duka malaman namu da fastocinmu da duka mu 'yan arewa da sarakunan mu kowa ya sa baki a tabbata duk yaran da suka kai shekara 18 ko kuma wanda suka canza wajen zaman su da ya kamata su yi rajista a tabbata kowa ya hito ya samu wannan rajistan dan ta kusan karewa nan da wata daya da wani kusan wata biyu za a gama wannan rajista wato zuwa June. Saboda haka muke amfani da wannan dama muna kira ga mutane kowa ya hito wanda bai da wannan rajista ya samu yayi yanzu.
Amma ita hukumar zaben kun gamsu da tsarin da ta bullo da shi don wasu na gani ya kamata a ci abi mutane unguwa unguwa ba wai sai an je ofishin karamar hukuma ba. Kun gamsu da tsarin yadda yake koko akwai shawara ga hukumar zaben?
Saboda tsarin da suka hito da shi yanzu banda wannan ma akwai matsala da ake samu na watan rashin samun a nan arewacin Najeriya magana internet watan abin yanan gizo akwai wajajen za ka gama wannan ita babu service da sauransu. To shi yasa watakila suka ce a zauna a nan headquarter karamar hukumar da INEC a samu a yi. Amma ainihin abin da ya fi ciyan mana towa kwarya yanzu shi ne mu dai muna kokarin mu tabbata cewa tun da ma sun ci a karamar hukuma ne za mu tabbata mutane a hito a samu a yi. Kuma but alhamdulillah tun da muka fara da wannan sabon campaign din yanzu mun ga abin ya fara kyau. An fara fitowa yanzu nan abun ya fara samun ci gaba amma koyo da na bincika kuma da safe mun ga abun yana karuwa yanzu.
Su ma dai wasu daga cikin ƴan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rijistar zaben a daidai wannan lokaci.
Sunana Ibrahim Abdulhamid. Dan gaskiya an tsirin kaga kudu sun dauki wannan abun gadan-gadan sun fito kosu da kurkutar su suna yi. Gaskiya nan arewa mun ƙasa a gwiwa amma muna nan dai muna nuna wa mutane ya kamata su fito wasu da kwarkuta don shi ne yancin mutum.
Sunana Alhaji Umar Kago. Kan maganan katin zabe hakikacin gaskiya is very very important da mu nan especially mu nan arewa mu tashi tsaye mu ga cewar mun register. Duk in ba haka ba yau mu zai zama na banza. A yanzu labarin da nake samu ma kamar cewar kudu can sun fi mu sun nuna kamar sun fiye saboda katin zaben da yake hannunsu da suka yi ya fi namu wa yawa.
Sunana Usman Muhammadu Kayarda. Ina son yi buɗan kai ne ga wanda ya magana wancan kuma ga matasa. A wayar da kai don wa'yansu yara yanzu ba su san sun kai shekaran da ya 18 ɗin ba to ya kamata a fito a gaya musu kuma su san cewa incinsu ne da ya kamata kuma su je su ansa wannan katin.
Sunana Ali Muhammad Sani Adarawa Kwantagora. Shugaban Majalisar Malamai ta Jihar Naija ta wannan kungiya Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Saboda wannan rijista din ta zabe ba abu ne da za a yi don wani dan siyasa guda ba. Abu ne da ake don kasa gaba daya. Kuma kasar tana nan. Sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki din. Da ita kuma ake barnan. To idan mutum bai da ita, bai da wata magana ma cikin sha'anin zabe. Saboda haka in kana da ita sannan ne zaka yi shawarar waye zan zaba waye ba zan zaba ba. Kuma zan zaba kuma ba zan zaba din ba. Sannan ba siyasa kawai ake da ita ba. Ana hudda da gwamnati da ita da sauran abubuwa na rayuwa.
Menene zaka ce ma musamman wasu mun lura hushi ma suke suna lalata tasu? Menene bayani akan irin wannan mutane?
To gaskiya bacin rai ne. Abin da nake ba su hakuri nake yi. Da Allah su yi hakuri kowa ran shi ya baci. Kuma kowa bai ji dadi ba ga abubuwa da yawa da suka faru da suke faruwa. Amma dai su sani cewa ba a kai karshe ba. In dai akwai rayuwa to ba a yanki kauna. Allah ya ce kada a yanki kauna daga rahamar shi.
Ana sa ran hukumar zaben Najeriya dai za ta rufe wannan aiki na sabinta rijistar zaben a ƙarshen watan Yuni mai zuwa na wannan shekara. Al'amarin da ke nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara mai da hankali wajen faɗakar da al'ummar yankin arewacin Najeriya domin kar a bar su a baya a lokacin babban zaben mai zuwa idan Allah ya yarda. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha yanzu kuma ga shirin labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFF a takaice ta bayyana cewa za ta ci wasu ɗan wasan da aka sama suna cace tarar kuɗi Ghana CDCD 5,000 tare da dakatar da tsawon shekara ɗaya. Hukumar ta bayyana cewar tana kokarin ganin an magance matsalar caca da kuma kawar da ita kaco kam daga gasar ligin din Ghana. Hukumar ta bayyana falla-falla cewar za ta dakatar da duk wani dan wasa tare da cinsa tarar Ghana City 5,000 muddin aka tabbatar yana cikin wannan haraka. Wannan gargadi dai bai takaitu ga ƴan wasa kawai ba, domin har jami'an club da na hukumar kwallon kafar kansu da hukumar shirya wasanni da ƴan kallo duk an hana su shiga wannan mummunan dabi'a ta caca a gasannin kwallon kafar kasar. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta haramta wa club din Steadfast FC na Division 1 amfani da filin wasa na Aliyu Muhammad da ke a garin Tamale cikin jiha Arewaci. A cikin wata sanarwa da hukumar ta gabatar, ta yi amfani da ikon doka mai lamba 14 sashi na 2 na dokar Division 1 wadda ya haramta wa kungiyar ta Steadfast FC yin amfani da wurin wasan. Kungiyar ta Steadfast FC ta karbi bakuncin su a Treman FC a filin wasa na wasannin da ke a Tamale ne a ranar Lahadi a gasar rukuni na 1. Masoyan kungiyar ta Steadfast FC sun kai garkuwa da ƴan wasa da jami'an kungiyar su a Treman FC a filin wasa na Aliyu Muhammad bayan an kammala wasan. Hukumar a cikin sanarwar ta nuna rashin amincewa da irin waɗannan ɗabi'o'i, saboda haka da ta yi amfani da tsaruruka da kuma doka na hukumar kwallon kafar akan wannan kungiya. Kungiyoyin wasa guda hudu daga Premier League din kasar Ghana da sun kaɗa da ainihin zakarar kasar Ghana Crahas of Oak za su fafata da juna a wasan kusa da na ƙarshe domin samun gurbi a wasan ƙarshe na FA Cup. An dai shirya za a yi wasan ne a ainihin Elwak Sports Stadium da Golden City Park da ke Abrekum. Ita Accra House of Oak da ke kare kambinta da za ta kara ne da Dreams FC a Elwak Sports Stadium. Sai dai an canza wurin yin wannan wasa zuwa Accra Sports Stadium. Babban magatakardar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Prosper Harrison Ado ne ya bada sanarwar wannan canji da aka samu. Wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yitar da kisar wata 'yar jarida mai aiki da Al Jazeera a lokacin da take ɗaukar rahoton wasu ayyuka da sojojin Isra'ila ke yi a yamma da kogin Jordan. An harbe Shirin Abu Akle, 'yar shekaru 51, Bafalastiniyar Amurka, duk wadda cewa alamomi sun bayyana iri-iri cewa ita 'yar jarida ce yayin da take birnin Jenin. ‘Yan Democrat a Majalisar Dattawan Amurka na ƙoƙarin tilastawa a kaɗa ƙuri'a a yau ɗinnan Laraba, wadda ga dukkan alamu ba za ta ba su nasara ba a yunƙurin jaddada 'yancin mata na zubar da ciki a faɗin ƙasar gabanin hukuncin da ake kyautata zaton Kotun Ƙolin Amurka za ta yanke, wanda ka iya kawo ƙarshe ko kuma matuƙar taƙaita tanajin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin ƙasar. A Majalisar Dattawar da ta rabu gida biyu a siyasance, 'yan Democrat 50 kuma 'yan Republican 50, kusan dukkan 'yan Democrat da goyon bayan 'yancin zubar da ciki, sannan kuma kusan kowane ɗan Republican na adawa da zubar da cikin. Tsohon shugaban Honduras Juan Orlando Hernandez ya ƙi amsa laifi jiya Talata a wata kotu a birnin New York.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya. Assalamu.